إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهات إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري رحمه الله تعالى وانا قواتري جزاكي وانا قرينا كانوا a wannan yammaci na Laraba yau 16 ga watan safar hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 16 ga watan 11 miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabilus Sayyib min al-Kalim at-Tayyib wallafar babban malamin nan أبو عبد الله تقي شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ونشين درس من 40 إذا بمو من تابا ما لينا تكم بياني أكن فائدو جن ذكري فائدو جن أنبتن الله سبحانه وتعالى da halartoshi a zuciya da tunawa da shi a koda yaushe. Wannan ita ce fa'ida ta 34 da yake magana a kanta har zuwa yanzu bai gama ba, wacce yake nuna cewa ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shi yake sa bawa ya nutsu da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi watsi da shi ba, domin idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi watsi da bawa to bawa ya gama tsiya cewa ya gama lalacewa, duk rayuwarsa ba za ta yi kyau ba, za ta sakwarkwaci, za ta lalace, za ta birkice, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kana amruhu furta, al'amarinsa duk zai zama a lalace. To yake gaya mana yadda bayan Allah na kwarai wato suke jin daɗin wato alaƙa su da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a zamansu na duniya, babu wani abu da yake musu daɗi a rai, yake ɗebe musu kewa, yake fitar musu da tsoron wani mahaluki daga cikin zuciyarsa, daga cikin zukatansu, kamar ambaton Allah da sanin Allah da halartowarsu cikin zukatansu. Shi ne yake misali da abin da ya gani daga malaminsa wanda ya lizumce shi ya samu tarbiya ta san Allah da manzansa a wajensa. شينا شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كما إن مكتشي ابن القيم أشد الناس ملازمة لشيخه ابن تيمية. باب وندى يلزم ابن تيمية يزون على شيء يدم فرد شيء كما يندى ابن القيم رحمه الله تعالى. أكر شرع وسمة على أحد أليسو. ba a sake shi ba sai bayan wafatin ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala, an nuna masa wulaƙanci da ƙasƙantarwa saboda yadda yake kare irin ra'ayoyi da aƙida ta ibnu taymiya. To cikin irin abubuwan da ya gani a sanadiyar mulazamarsa da ibnu taymiya, wanda ba ibnu taymiya ne zai rubuta game da kansa ba, kuma babu wanda zai baka labarin abin da ya faru kamar shi da yake tare da shi kullum, to shi ne yake cewa a wancan satin mun fara karantawa inda yake cewa wa sami'tu shaykh al-islam ibnu taymiya qaddasallahu ruhuhu yaqulu inna fil jannati inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannata al-akhirah. A duniya anan akwai wata aljanna, duk wanda bai shige ta ba to ba zai shiga aljannar lahira ba. To muka yi bayanin aljannar duniya ita ce imani da Allah da san Allah da manzansa a cikin zuciya, da jin dadi da abinda Allah subhanahu wataala ya umarni da shi da budewar kirji game da karbar umarnin Allah da manzansa tun kada ya ji wani kunci game da abinda Allah ya umarni da shi ya rika jin dadin ya karbi umarnin Allah da manzansa ya rika jin dadin an ambaci Allah subhanahu wataala an tsarkake shi an tsayanta shi wannan ita ce aljannar duniya wanda baya cikin irin wannan aljanna to ba bai kama tafarki aljannar lahira ba wannan aljanna ta duniya ita ce garkon shiga aljannar lahira shi ne yake cewa wa kana yaqulu fi mahbasihi fil qal'ati ibnu taymiya yana fada inda aka tsare shi al-qal'a wato kamar barikin sojaje da aka gina ta akan tudu akan dutse saboda tsaro to aka yi mata ganuwa to akwai irin ta a Dimashq a ce qal'atu Dimashq ganuwa ce ko ce barikin sojaje amma akan duwatsu da aka zagaye ta da ganuwar ta to da aka tafi tsare shi wannan tsarewar ita ce tsarewar ta ƙarshe ta muka faɗa cewa a shekara ta 726 a cikin watan Sha'ban farkon watan Sha'ban aka je aka tsare shi a ga dalilin tsare Ibn Taymiya a fatawar da ya game da ziyaratul qubur ziyarar makabarta ko ziyarar mutanen kirki da suke kwance a makabartansu an tambaye shi game da wannan yayi magana inda ziyarar shari'a take wanda mun sha magana akan ta ya shari'a ta tsara ziyarar kabari wanda dinne kuma abubuwa ne wadanda aka zuba su wadanda ba sa cikin abinda shari'a ta yi umarni da shi sanan daga cikin bayanin da yayi Ibn Taymiya ya bayyana cewa baya daga cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mutum ya dauki guzuri ya niki gari ya nemi abun hawa don ya tafi wani gari domin ya zirci wani salihin bawa ko wani annabin Allah hujjar Ibn Taymiya anan shine fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi na cikin sahihai la tashaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid ba a nukar gari a ci damara domin yin bulaguro da doguwar tafiya sai zuwa masallaci yau nabi yace masjidi hada wa masjidi Allah al-haram wa masjidi al-masjid wal-masjid al-aqsa masallacin annabi da ke madina ko masallaci mai alfarma da ke makka da kuma masallaci al-masjid al-aqsa da ke kudus annabi ya faɗi wannan wanda a kan sani Ibn Taymiya ya gina doran ko kuma fatawarsa ya gina fatawarsa akan doran wannan nasi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade gurare guda uku cewa su ne za a niki gari don ziyarar su ce yadda kan niki gari kan ziyarci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo kusa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ka yana daga cikin sunna ka ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam idan akwai mutanen kwarai salihai a cikin a garin da kake kana iya ziyarar makabarta ka ziyarce su kai musu addu'a ka roƙa musu rahmar Allah da gafararsa amma a ce ka ji labarin wani salihi a wata ƙasa ko a wani gari mai nisa saboda ka yi ban kwana da iyalanka ɗauki abin hawanka ka yi guziri da kama hanya ka yi tafiya ce ta wannan baya daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne abin da Ibn Taymiya ya faɗa kuma ya rubuta to sai miyagun malamai a lokacin sai suka canza masa magana suka canza masa fatawarsa sai suka ce Ibn Taymiya ya ce haramun ne bil ijma wai malamai sun yi ijma'i cewa haramun ne a je ziyarar makabartar salihai da ta annabawa daga ciki har da annabi sallallahu alaihi wasallam ce annabi Ibn Taymiya ya hana a ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ziyarci kabarin salihai da waliyai da mutanen kirki wannan shine abin da suka juya masa maganar sa aka je aka gaya wa na'ibus sultana shine ke rike da gari amma mai gari kenan aka je aka nuna masa aka ce gashi Ibn Taymiya yana fatawa yace haramun ne bil ijma malamai sun yi ijma'i cewa haramun ne mutum ya zarci kabarin annabawa ko salihai don haka sai aka ce to aje a tsare shi shi mai mulki ba ilimi ke gare shi ba don haka ba zai bai san me Ibn Taymiya ya faɗa ba kawai shi kira sai aka yi amfani da wannan in ka duba al-bidaya wal nihaya na Ibn Kathir ya kawo magana yace kaga yadda suka yi masa sharri suka juya masa fatawarsa suka juya masa maganarsa ce idan zai yi ya haramta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaita a kansa ce inni la haytukum an ziyaratu quburi ala fazuruha fa inna tadhkirukum al-akhir na hana ku ziyara kabarta amma ku je ku ziyarta dan za ta tuna muku lahira ce to ya san annabi ya kwadaita akan wannan kuma kace ya hana ya fi ku kuma sanin wannan suka juya masa to wannan shine dalilin wannan tsarewar tashi ta karshe cewa ya haram har yanzu miyagun malamai abinda suke rubuta a littafin shi ibnu taymiya yace haramu ne a ziyarci waliyai da salihai da annabawa wanda matsala guda biyu ce akwai matsalatu shaddir rihal akwai matsalatu ziyara shi bai hana ziyara ba shi shaddur rihal ya hana to amma sai a dauko matsalar ta biyu wanda ita ba ita ce ya abin nan ba shi yasa ya rubuta littafin al-jawabul bahir fi zuwarul maqalib tabi ne babba wanda yayi cikakken bayani yayi cikakken bayani ba bayanin da yake yi wannan da yake akwai wani abu a cikin zukatan su na kiyayya da hasada irin yadda Allah subhanahu wataala ya sa masa daukaka a cikin al'umma da soyayya cikin zukata wannan shike damun su da kuma Allah ilimin da Allah subhanahu wataala ya bashi mai fadin gaske da jajircewa sa da tsayawarsa akan fadar gaskiya ba tare da tsoron kowa ba wannan matsayin da Allah subhanahu wataala ya kai shi gari shi suke masa hasada don haka duk iya abinda za su yi su ga cewa sun hana masa sakakkin amma wannan bai sa wato ubangiji subhanahu wataala ya watsi da shi ba ko ambatansa ya mutu gashi har yanzu sama da shekara 700 da barinsa duniya amma har yanzu ambatansa ake kamar jejiyar nan a tsiyarsu da masoya da makiya kowa magana sai masoya na karuwa da abin da ya bari na ilimi makiya na zagin sana masa sharri da kazafi da yawa daga cikin malaman da suka yi fafata da shi suka so su ga sun turbida ambatansa sun a wancan lokacin a yau su ne ba a san da su ba sune ba a san da su ba yanzu wane ne ya san wani ibnu zamlakani yawa ba a san shi ba duk da cewa ka ta fara malami babban malami ne bajimi kwarai da gaske masani ya koshi amma yana daga cikin waɗanda suka tsaya kai da fata cewa sai an gaban ibnu taymiya amma da yawa mutane ba su san shi ba ba a san shi ba bare su ibnu makhluq bare kuma su al-manbaji da yawa ba a san su ba in ba makaranta tarihi ba masu ilimi masu karatu da bincike ba ba za ka ji sunayen su ba in ka ji sunayen su ma sai dai in an karanto inda ake bayani ibnu taymiya din alfarmasa sunan shi ya fito to haka Allah subhanahu wataala yake sha'anin sa to shine anan a wannan tsarewar bayan an tsare shi bayan yan kwanaki aka je aka kama duk almajiran sa aka je aka kulle su suma daga cikin hadda shi ibnu qayyim aka kulle su daga baya aka sassake wasu amma aka ci sakin shi ibnu qayyim shi musan ba a sake shi ba sai bayan wafatin ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala amma sauran almajiran an sassake su to shine yake cewa kana ya kulu fi ma basihi fil qala inda aka tsare shi an tsare shi a wannan daki akwai dan uwansa Zainuddin wanda aka ce ya rika kula da shi yana yi masa hidima aka jawo ruwa aka ba su abinda duk za su bukata amma aka tsare shi ba fita zuwa ko ina to yake cewa na ji shi amma inda aka tsare shi a cikin wannan ganuwar yana cewa law bazaltu lahum mil hadhihi al qal'ati zahaban ma adala indi shukra hadhihi ni'ma yace da a ce makiyana waɗanda suka yi sanadiyar daure da a wannan guri da zan ba su cikin wannan ganuwar cikin wannan barikin na wato cikin sa na zinari to ba zai yi daidai da godewa wannan ni'imar da suka yi min ba wato shi bai dauki wannan tsarewar da aka yi masa wata wato wani horo ba ko wani musgunawa ko cuskunawa ya dauki wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya abin da dinsa da shi da ita domin ya samu kadaituwa da ubangijinsa da ainihin ambatan Allah subhanahu wataala da zikiri da tadabburi cikin ayoyinsa wanda watakila in yana inda ba a tsaren yake ba to faramniya ma ba za ta bar shi samu wannan damar ba don haka yanzu sun masa wannan alfarmar aka kawo shi inda aka tsare shi ya samu kadaita da ubangijinsa yace to da zan da a ce na mallaki cikin wannan wato barikin gaba ɗaya na dinari a ce duk nawa ne in dauka in ba su a madadin wato wannan abu da suka yi mun to ina ga ban biya su ba dan ni'imar da suka yi sabbaba mun ita da girma take au kala ko kuma yace ma jazaituhum ala ma tasabbabu li fihi min alkhair ko kuma yace ban sakanka musu ba da zan musu irin wannan tagomashin to da ban saka musu abinda suka zama sanziyar ta gare ni na alkhairi ba to wannan au lahu zalika ko magana irin wannan to wannan shi yake nuna maka a irin su a kowane lokaci cikin goriyar Allah subhanahu wataala suke kuma suna ganin dukkan wani hali da suka tsinci kansu a ciki wato wani zabi ne da Ubangiji subhanahu wataala ya yi musu kuma ba sa kallon shi a wani matsayi a wani abu na yayya da kamar Allah ne ya kisu ya sa su a cikin wannan yanayi wa kana yaqulu fi sujudihi wa huwa mahbusun a cikin sujjadarsa yakan ce a lokacin yana tsare sallolin da yake nafila ko na farilla a sujjadarsa yakan ce Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimaka mun a bisa ambatanka da gode maka da kyakkyawar ibadarka wato kaga yana daukan yanayin da yake ciki wani abu ne na ni'ima ta daga Ubangiji subhanahu wataala wacce take ta cancanci ko ta wajabtar masa ya gode masa zaka yana neman Allah ya taimake shi ya kan ya gode masa wannan ni'ima da ya masa masha Allah wato yana fadar haka gurgurdan abinda Allah ya so wato yana maimaitawa ya fada ya maimaita gurgurdan yadda Allah subhanahu wataala ya bashi iko ibnul qayyim ya ci gaba da cewa wa qala li marratan wani lokaci ya ce da ni al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi ta'ala wal ma'suru man asarahu hawahu ya ce da ni ai tsararre shine wanda aka tsare zuciyarsa gabarin ubangijinsa ta'ala ya ce wal ma'sur daurarre kuwa shine wanda zuciyarsa ta daure shi san zuciyarsa ta daure shi ki saboda haka ni ba na jin wai yanzu wani a cikin zaman kaso nake ko a tsare nake ba na jin haka tunda ba a iya tsare zuciyata ba zuciyata tana siyaha a cikin wato ayoyin Allah subhanahu wataala tana ta yawo cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wataala da tintini a cikin lamarinsa saboda kaga ba a iya tsare zuciyata ba wanda yake tsararre shine wanda aka tsare zuciyarsa gabarin ganin ubangijinsa subhanahu wataala gabarin ganin ayoyin ubangijinsa subhanahu wataala wannan shine wanda yake cikin kurkuku wanda yake daurarre shine wanda san zuciyarsa ya daure masa ya daure shi ya zamana baya iya barin san zuciyarsa duk abinda zai yi ne gurin yadda zuciyarsa take faɗa masa ba yadda Allah da manzonsa suke so ba yace to wannan shine wanda aka tsare aka daure amma kamar ni ba na jin wannan baka ina ji na a sake nake da cikakken yanci da walamma udkhila ila alqala wa sara dakhila suriha nazara ilayhi yayin da aka shigar da shi wannan qala wato wannan bariki don tsare shi wa sara dakhilaha dakhila suriha yazan ya shigo cikin ganuwarta nazara ilayhi sai ya kalle shi wa qala sai ya ce ya kalli wannan ganuwar sai ya ce fa duriba bainahum bisurin lahu ba batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adab aka sanya wata katanga a tsakanin su wacce take da wata kofa can cikin katangar rahama ce wajenta kuma daga gabanta da wato wajenta daga gabanta kuma wata azaba ce sauraka shi a ciki inda aka tsare shi yana ganin an kawo shi gurin da zai samu saduwa da ubangijinsa ƙara kulla zumunta da ubangijinsa sauraka rahamar anan take inda aka tsare shi inda ya baro kuma can waje kenan to can azaba take don can ake ta gogurmaya da ta kaddara masa tunaninsa ta kawo masa tarnaki a cikin rayuwarsa amma a nan yanzu hankalinsa kwanci sau haka nan rahama ce amma wajen da aka ce ake ganin kamar an raba shi da 'yancinsa to nan ne azabar take ba nan ne 'yancin yake ba to kaga wanda yake da wannan zuciya sai ina zaka tuntar da shi babu shi sai shi yasa a baya kamar yadda muka karanta ita ba za su nawa adai bi makiya da me za su yi ba za ka yi mun komai ba domin ba wuce dai ko dai su tsare ni ko su kashe ni ko su kore ni to ni duk ɗaya daga cikin ukun nan da za su yi mun ina ga akwai riba a cikin maganganunsa shi dan saboda aljanna ta wato a cikin zuciyarta jin daɗi na da cikin zuciyarta ba a sarari yake ba bare ko ya murtsike shi a zuciya yake saboda haka in kun tsare ni in samu halwa da Ubangiji idan kun kashe ni ina yi shahada domin kan gaskiya ta kuka kashe ban taɓa kowa ba ban kowa ba idan kuma kuka kore ni to cikin na samu siyaha sai in shiga cikin wato in tafiya a doron ƙasa in kirawo wasu zuwa ga addinin Allah in samu lada saboda ka irin waɗannan babu abin da za ka yi ga damuwa ta tare da su a cikin nutsuwa suke Ibn al-Qayyim yake ba da wannan shaida yace wa alima Allah Allah ya sani ma ra'aytu ahadan atyab 'aishan minhu qatt ban taba ganin wani wanda yake cikin rayuwa mai dadi ba kamar sa Allah ya sani tunda nake ban taba ganin wani wanda yake cikin rayuwa mai dadi ba irin sa ma kana fihi min dhikri al-'aishi tare da abin da yake cikin sa na kuncin rayuwa ba za a bashi abinci mai kyau ba ba makwanci mai kyau baya shiga jama'a ya samu walwala ta shiga jama'a wanda a zahiri wannan kunci ne ga wanda duk za a samu kansa ciki to amma kuma duk da haka yafi kowa jin daɗin rayuwarsa yace to ni ban taba ga mutum da yake jin wannan kamar sa ba wa khilafar rafahiyati wal na'im tare da abin da yake ciki na sabanin walwala da ni'ima bal didduha abin da yake ciki ma kishiyar walwala ne da ni'ima amma kuma gashi zuciyarsa a buɗe take yarjinsa a yalwace yake wa ma kana fihi min al-habs wat-tahdid wal-irhaq tare da abin da yake cikin sa na tsarewa da barazana da gajiyarwa an tsare shi kuma kullun ana masa barazana sannan gashi gajiya tana tare da shi saboda ba a samu wuri da yake dan adam zai miƙe ya samu hutu ba to amma duk da haka wa huwa ma'a zalika min athyabin nasi aisha amma duk da haka yana daga cikin mutanen da suka fi kowa jin daɗin rayuwa wa ashrahihim sadra yana ɗaya daga cikin wanda yafi kowa yalwar kirji wa aqwahum qalban yafi kowa ƙarfin zuciya wa asarrihim nafsan yafi kowa farin ciki taluhu nadratun na'imi ala wajhihi hasken ni'ima na bayyana a bisa fuskarsa in ka gan shi babu alamar murtikewar fuska ko ɓacin rai ko baƙin ciki a tare da shi fuskarsa tana haske tana walwala duk da wannan abubuwan da yake ciki amma kuma alamar ni'ima kake gani a fuskarsa Ibn al-Qayyim ya ci gaba da cewa wa kunna idza ishtadda bina al-khawf wa sa'at minna al-dhunun muka zama mu almajiransa yayin da tsoro ya tsananta gare mu sannan tunaninmu ya munana da na tunaninmu suka munana muna ta tunanin me kuma za a yi mana wani cin mutunci za mu gani wani rashin mutunci za a nuna mana muna ta tunanin irin abubuwan rashin wato kirki da za mu gani daga magabtanmu wa zaqat bina al-ard kasa ta yi mana kunci a tainahu yake cewa mun kasance duk sanda tsanani wato tsoro ya tsananta gare mu wa sa'at minna dhunun zace zace suka munana gare mu wa zaqat bina al-ard wato rayuwa ta yi mana kunci kasa ta yi mana kunci a tainahu sai mu je gare shi wato duk sanda mu almajiransa muke cikin takuruwa kamar yadda na gaya muku da aka tsare shi an yayi mu almajiransa duk an ji an tsare su bayan 'yan kwanaki kuma duk a wannan kala din aka tsare su duk gude aka tsare su shi yasa ma duk yaga waɗannan abubuwan da yake ba mu labarin sai yanzu to lokacin da abubuwa duk sun dame su sun zauna suna tattaunawa suna tunani wani hali yanzu za su fuskanta da mutanen nan suke ne ya ruwi musu suna tunanin gidajensu da ƴaƴansu shi da ban ba shi da mata ba shi da ƴaƴa ka kaga ba maganar a ciki ya duka tunanin ina ya samu tsugunu da har ya zauna har da zai yi gida ya yi mata ya ƴaƴa dan ɗakin sa ne ko yake bacci haka in an yayo shi duk inda ka wuce can ma da mun a shagon ne kana da ƴaƴanka 20 matan ka uku hudu ka dai sai ka ce ni ba ta ni nake ba ka ce ba ka ce wallahi ni ba ta ni ni ba ta kaina nake ba dan yara to ko da yana ta kan nashi ma kaga za samu abin fakewa kuma sai ce shi ba ta kansa yake ba to saboda haka yace mu idan abubuwa suka cinkushe mana muka shiga tunani iri iri zato daban-daban marasa kyau sai mu garda ya mu same shi فما هو الا ان نراه shi da zarar mun ganshi wa nasma'u kalamahu muka saurari maganganun sa na kwantar da hankali fa yadhhabu zalika kullu duk abin da muke ji sai mu dinga daina shi da sun je suka zauna tare da shi ya fara musu magana ya fara musu bayani duk irin wani abu da suke da kuma sai su sun daina shi wa yanqalibu shirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'nina abin da muke ji sai ya rikide ya koma yalwar kirji kuma karfin zuciya kuma yaqini kuma nutsuwa haka sai mu ji wani nutsuwa ta zo mana wani karfi ya zo mana wani yaqini ya zo mana zuciya mu kuma ta bude ta yi wasai ce fa subhana man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi ce sarki ya tabbata ga wanda ya nuna wa bayinsa aljannata tun kafin su hadu da shi zuwa fa aje lahira Allah ya nuna musu aljannata ana shine irin yanayin da suke ciki a nan duniya suka fi kowa jin dadin sa wa fataha lahum abwaaba fi daril amal ya bude musu kofofin aljanna tun anan gidan aiki shine nan duniya anan ya bude musu kofofin aljanna tun ba a je ko ina ba fa atahum min rauhiha wa nasimiha wa tibiha haka iskar aljanna ta rika zuwa gare su kadawar iskar safiya ta rika buso su وطيبها da kanshin ta rika bugo su mastafraga kuwahu li talabiha wal musabaqati ilaiha abinda suke iya bakin kokarin su ga sun samu suna tsere zuwa samun sa tun anan aljanna ubangiji subhanahu wataala ya faɗi dana musu dadin aljanna da take jiran su shi to tsarki ya tabbata ga wannan mahalicci wannan abun bauta mai yi ma bayan sa waɗanda ya zaba irin wannan tagomashi tun a duniya sai ce wa kana ba'd al-arifina yaqulu ce wani daga cikin masana Allah yana cewa law alima al-muluku wa abna'u al-muluki ma nahnu fihi lajaluna alayhi bis-suyuf da a ce sarakuna ko masu mulki da ƴaƴan masu mulki sun san jin dadin da muke ciki to da sun yi rigima akan su kwace mana shi ko da takubba da sun yi amfani da karfi su kwace jin dadin da muke da shi dan su ji dadi dan su ke da mulki kuma su ne ko ƴaƴan ko ƴaƴan masu mulki wannan maganar Ibrahim ibn Adham ce kamar yanda Al-Baihaqi a cikin littafin sa Da'watul Kabir da Abu Nu'aym a cikin littafin Hilyatul Awliya ibn Atakir a cikin Tarihu Dimashq sun kawo kissar lokacin da Ibrahim ibn Bashar Ar-Ribati yake ba labari sun yi tafiya da shi da Ibrahim ibn Adham da Yusuful Rasuli wanda ce Yusuful Rasuli da wani ana kiran shi Abu Abdullah wani Abu Yusuful Rasuli da wani ana kiran shi Abu Abdullah Sinjari ce sun yi tafiya za su je a Iskandariya cikin Masar to suka yi tafiya sai suka zo wani wuri da ake kira Naharul Urdun ƙoramar Jordan tana da Naharul Urdun har yanzu aka ake ci mata suka zo daidai wannan gurin ce shi ɗaya daga cikinsu shi Abu Yusuf al-Rasuli yana ɗauke da gurasa ko kuma Ibrahim ibn Adham yana ɗauke da busasshiyar gurasa su ta matafiya guzurinsu ya juye busasshiyar gurasa suka zauna suka ci sannan suka tashi suka tafi ga wannan ƙorama shi Ibrahim ibn Adham shi wannan Ibrahim ibn Bashar ya ce zai je kawo masa ruwa sai ya ce sai ya bi shi ya tafi har cikin ƙorama ya shiga haccin ciki har ruwa sai da ya kama gwiwoyinsa yasa hannu ya kwamfuto ya sha ruwa ya sha ruwa ce alhamdulillah ya dawo ya miƙe kafa a waje da ya miƙe kafa shine sai ya faɗi wannan shine yake cewa law ya'lamu al-muluku wa abna'u al-muluku ma nahnu fihi la jalabna alayhi bisyuf ce da a ce sarakuna ko masu mulki da ƴaƴan su sun san irin wannan jin dadin da muke ciki to da sun yi tarigimar su murƙushe musu kwace daga hannun sai da kusan dai ana kwace dukiyoyin talaka ana babaki rito da a ce irin wannan da yake cikin zuciya an akwai inda za a hango shi a kwace shi to da an kwace shi to ba ina ina shi ne shi Ibrahim ibn Adham yake cewa mutane ne da suna son su ji daɗi amma sun kama ba hanyar jin daɗin suka kama ba ba hanyar jin daɗin suka kama ba Ibn al-Jawzi a cikin Saidul Khatir bayan ya kawo wannan magana sai ya ce wala qad sadaqa ibnu adam ibnu adam ya faɗi gaskiya fa inna sultana in akala shay'an khafa an yakuna qad turiha fihi sumu sumu shi mai mulki ko abin shi aka kawo masa ya ci to yana kera fargabar ko an sa dafi a cika a shi ce wa inna makhafa an yuqtala in bace yake tsoro ke ka a ka a zo a yi masa biyu mulki a kashe shi wa huwa ra'a al-magali kuma gashi a kukulle an ga an tsare an sa gate nan an sa checkpoint can an sa ba ne duk abu an rufe shi ta ko ina a kukulle la yumkinuhu an yakhruja lil-furja bai da damar ya fito domin wato shakatawa a cikin gari da bude ido bai da damar ya fito yayi wannan saboda ko ina zai je sai cikin wani tsaro ce fa in kharaja kana munza'ijan min aqrab al-khalqi ilayhi in ku ya fita to duk wani wanda yake mafi kusancin sa ma tsoron sa yake saboda ka in zai fita duk abu a tsare hanya a kori kowa ta barazana a kawo bindigogi a kawaye a kawaye ki to ina jin dadi yake su kuma ga su hankalin su kwance su ci su sha su gode wa Allah su bauta wa Allah su kwanta inda suke so su yi bacci su tashi ba tare da fargaba da tsoro ba shi ne ke cewa da a ce sun san daɗin da muke ji to yadda suka shahara da zalunci ba su ƙyale wannan ba shi ma za su ƙwace su su ji wannan mu zauna cikin bala'i wa qala akhar wani daga cikin magabata shi ma ya ce wannan ana rawaito shi daga Malik ibn Dinar wanda ya zo a cikin hiliya ta Abu Nu'aym da kuma Tarikh Dimashq da Ibn Asakir an rawaito shi daga Malik ibn Dinar kamar yadda aka har ila aka rawaito shi daga Ibn Abu Sulaiman al-Maghribi Ibn al-Mubarak Ibn al-Mubarak an rawaito shi daga Ibn al-Mubarak yake cewa masakinu ahlud dunya ba ahli ba masakin ahlud dunya shi ɗan duniya abin tausayi ne ɗan duniya na ababen tausayi ne kharaju minha sun gaba jin sun gaba rayuwa a duniya sun fita sun batta wa ma zaqu adyaba ma fiha amma ba su dandane abin da ko bai dadi cikin ta ba ce ababen tausayi sun gaba rayuwar su a duniya sun mutu amma abin da ko bai dadi da gardi a duniya ba su ji shi ba ba su dandane shi ba kila sai aka ce wa ma adyaba ma fiha menene yafi ko bai dadi a duniya قال محبة الله تعالى ومعرفته وذكره سن الله سبحانه وتعالى دا أنبتنسا دا سننسا دا أنبتنسا أو نحو هذا كوما غنى كتن كتن ونى سورة أكا ونى شيف كوما يدائي الدنيا الله يسامك سنسا أزوتيس سامك قونرسا كرقى هالر توني إمارة تشكين دكت أبن دائي مكا duk abin da ya baka ka gani ni'imar Allah ce ya maka kuma ta staujibu shukra minka da wajibi ka gode masa sawa ka sai ka gode masa sai kuma kara maka to babu ni'imar da ta kai wannan da sanin Allah da sanin girman sa da sanin manufar samun ka a doran kasa da abin da ka zo yi sawa ka zo ne duniya domin ka yi guzurin lahira nan guri da ka zo ka shuka abin da zaka gurba a can to Allah ya sa maka san sanin haka a zuciyarka don haka baka kwanta bacci ba baka yi sake ba kasa a guyo ba kullun kokarin ka ya zaka cewa rayuwar da ka zo a nan duniya ta kare bace ta a lahira. To wannan shi fi komai daɗi samun irin wannan wato Allah ya fuskantar da kai wannan alƙibla shi fi komai daɗi yayin da zaka ga wasu suna tafa gamniya a zatansu daɗi suke amma cikin matsala suke ba ƙanƙanuwa ba. Wa qala akhar wani cikin magabata yake cewa innahu la tamurru bil qalbi awqatun yarqusu fiha taraban, ce wani lokuta sukan shuda wa zuciya, sukan shude ga zuciya, da zuciya takan tashi ta taka rawa saboda jin daɗi. Zuciyar bayan Allah takan taka rawa saboda jin daɗin wasu lokuta da sukan ta a ciki. Wa qala akhar innahu la tamurru bi awqatun aqulu in kana ahli aljannati fi mithli hadha innahum la fi 'ayshin tayyib, 'ayshin tayyib. Ce wani kuma yake cewa yake cewa innahu la tamurru bi awqatun, wasu lokuta kan zo muni. Aqulu, wanda nake cewa in kana ahli aljannati fi mithli hadha, in dai har ɗan aljanna ma za su riƙa jin wannan daɗin da nake ji anan. Innahum la fi 'ayshin tayyib, lalle suna cikin daddaɗar rayuwa. Wato yanayin da yake ciki yana ga ko a aljanna ya same shi ya more. Wannan Ibnul Jawzi ya kashi a cikin abin nan ya hikaito shi a cikin Sifatus Safwa daga Abu Sulaiman al-Maghribi. Abu Sulaiman al-Maghribi yana faɗar wannan magana. Ibn al-Qayyim waɗanda maganganu ya maimaita su a littafansa da yawa, kamar al-jawabul kafi ad-da'u wad-dawa kenan. Ad-da'u wad-dawa ya faɗi waɗanda maganganu a cikin Izasatul Lahfan, ya faɗi su a cikin littafin Rawdatul Muhibbin, ya faɗi su a cikin littafin Madarijus Salikin. Ya hikaito waɗanda maganganu na waɗanda bayan Allah, wanda suke nuna maka cewa waɗanda bayan Allah su suna ganin abinda suke ciki na bautar Allah ya fi komai daɗi a gurin su. To kaga wannan manzila ce wanda ba kowane bawa ke taka ta, ba kowane bawa ke abin nan ba. Saboda ba za ka je ka same shi zuciyarsa a cunkushe ba saboda wani abu na duniya. In ka ga bacin ransa, to wani abu aka taba na Allah subhanahu wataala ko na addini. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan an taba haƙƙinsa ba ya cewa komai, amma kaga fushinsa to shine an taba Allah. To anan ne ake ga fushinsa. Amma shi haƙƙinsa baya ɓatare a kansa. To waɗanda suka nutsu ƙwarai da gaske wajen koyi da shi sallallahu alaihi wasallam, haka lamarin shi yake. Hasanul Basri kamar yadda yake Shikhiyatul Awliya yana cewa tafaqqadul halawata fi salati wa fil qira'ati wa fil dhikri fa in wajadtumuha famdu wa abshiru wa in lam tajiduha fa'lamu anna al-baba mughlaq. Yace tafaqqadul halawa, ku nemi jin dadi, ku nemi jin dandano mai dadi a cikin sallah da karatun alqur'ani da ambaton Allah. Fa in wajadtumuha, in kun ji anan, in kuka ji dadin anan, to ku ci gaba, kawai ku ci gaba da tafiya, ku yi wa kanku albishir, kun dace. Wai za ka ji daɗi ana sallah ka ji daɗi, kana sallah ka ji daɗi, kana karatun Qur'ani ka ji daɗi, kana ambaton Allah ka ji daɗi a ranka, to ci gaba da tafiya, ka ka hau hanya. Yace fa in lam tajiduha, in kuma kuka ji ba kwa jin wannan ɗanɗanon zaƙin a cikin irin waɗannan abubuwa, yace to ku sani cewa ƙofar alfa take. Tafiyar da za ku yi ba za ta fishe ku ba, ba ku fice ba, za ku je ku ci karo ne da wani ƙungurmin dutse ku dawo. To haka bayan Allah na gari suka kasance. To idan har ya kasance babu wato babu wani abu da mutum zai samu cikin lazimtar ambaton Allah da halarto shi a rai illa irin wannan, to ko wani ai ta ishe shi, wannan ya fi komai a gurinsa. To shine malam ya ce fa mahabbatullahi ta'ala, wato anan zai maka fassarar abinda ake nufi da aljannar duniya din. Ita ce zai gaya maka menene, kamar ka tambaye shi to menene aljannar duniya din. Ya ce mahabbatullahi ta'ala, to sanin Allah, so san Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah ya sanya maka, ya kinsa maka san shi, wa ma'rifatuhu da saninsa wa dawamu zikrihi da dawamar ambatansa wa sukunu ilayhi da nutsuwa zuwa gare shi wa tumaninatu ilayhi da nutsuwa gare shi wa ifraduhu bil hubbi da kadaita shi da soyayya wal khawfi da tsoro war raja'i da fata wat tawakkuli da dogaro wal mu'amalati da mu'amala bi haythu yakunu huwa wahdahu al mustawli ala humumil 'abdi idama Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne yayin rinjaye akan tunanin bawa wa azamatihi da niyyarsa wa iradatihi da nufinsa huwa jannatul dunya to wannan ita ce aljannatul dunya wal na'imul ladhi la yushbihu na'im shine ni'imar da babu ni'imar da take kama da ita wa huwa qurratu 'aynil muhibbin kuma wannan shine farin cikin masu soyayya masoya wa hayatul arifin shine rayuwar masana Allah to wannan shine abinda ake nufi da aljannar duniya Allah ya cika maka zuciyarka da san sa da san duk abinda yake so da san duk wanda yake so da kin duk abinda ya ci karo da san sa duk abinda ya ci karo da abinda yake so wannan shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa talatatu man kunna fihi faqad wajada halawata al-iman abubuwa uku wanda duk suka kasance tare da shi wato ya sifanta da su to wanda ya dandani dadin imani ya samu dandanan imani a ransa an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah da manzansa su fi soyewa gare shi sama da komai da zamana yana san Allah sama da yake san komai yana san manzon Allah sama da yake san komai duk ko wani abu da zai ci karo da san Allah da manzonsa zai ci wannan abu wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so wani mutum ba dan komai dan Allah bai so shi dan wani abu da yake samu a gurin sa ba bai so shi dan kusanci da dangantaka ba bai so shi dan wani abu ba ya so shi dan Allah sauraka kaga mahabbatul lahi din ita ce ta masa jagora kuma zuwa ga wannan mahabba ita wannan mahabba far'i ce reci ce ta waccan mahabba ta farko sawaya wani yakraha an ya'uda ila al-kufr ba'da idh anqadhahu Allah minhu kama yakraha an yukfa fa sinna kama yakrahu an yukfa fa sinna sai ya kankame ya ji bai san ya koma zuwa ga kafirci kamar yadda bai san a jefa shi ta kaga wannan shine kin dukkan wani abin da yake shiyanci san Allah da manzansa ko ya kishiyanci abinda Allah yake so da manzansa kaga wannan shi ma reshe ne na soyayyar Allah da manzansa to wannan ita ce hanyar samun ko abinda ita ce aljannar duniya din ce mahabbatullahi wa ma'rifatuhu da sanin Allah ka san wane ne Allah wane ne sifofinsa madaukaka menene sunayensa menene tasirin su a cikin rayuwar halittu gaba daya ka san wannan wa dawamu zikrihi da yawan ambatansa da yawan tuna shi da yawan halarto shi a cikin ranka da yawan inda ka so zaka karanta alqur'ani ko zaka ambaci Allah ko zaka so ka zauna gurin da ake ambatan Allah kuma ka ji ka samu nutsuwa ka ji ka samu sukuni yayin da aka ambata maka Allah ka ji wannan sukuni ka ji wannan nutsuwar tare da kai yayin da aka ce Allah ko me kake yi in bacin rai ne sai ka ji ka huce la tahzan inna Allah ma'ana sai ka ji duk wannan bacin rai ya sauka daga ciki in tsoro ne sai ka ji ya kau da zarar aka ambaci Allah sai in fargaba kake aka ce maka Allah sai ka ji ka samu nutsuwa kuma wa ifraduhu bil hubb ka dayanta Allah da soyayyarka abinda ake nufi dayanta Allah da soyayya shine soyayyar Allah ta zama ita ce ta farko ita ce kuma ta koli ta ƙarshe duk wani abu da zaka so to zai zama yana da alaka da soyayyar Allah din idan ya ci karo da soyayyar Allah to ba za ka so shi ba shine waccan wa an yuhibba almar'a la yuhibbu illa lillah saboda haka zaka so annabawa da manzanni da salihai da waliyan Allah da duk zaka so su saboda me saboda Allah yana son su kuma yace a so su za ka so ka ganka ɗakin Allah mai alfarma da guraren da Allah subhanahu wataala ya ce suna da daraja suna tsarki za ka so ka ganka anan saboda me saboda wannan girmama da Allah ya musu za ka so wani saboda ganin yadda yake kula da addinin sa yadda yake riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka za ka so shi shi ifradullahi bil hukm ibnu taymiya yana da su yana da wata risala sunanta qa'idatun fil mahabba qa'idatun fil mahabba wato ba bai yi maganar komai ba sai abin da ya shafi san Allah wato inda za mu zauna mu ce ita za a karanta to kullum maganar san Allah za a ji har aga cewa karatun nan ba zai kare ba yana da ita qa'idatun fil mahabba wal khawfi da tsoro tsoron Allah abinda ake nufi dayanta Allah da tsoro shine ya zama na tsoron shine na ƙarshe ya zama na kana jin tsoron sa tsoro na ƙarshe kada tsoron wani abu ya fifita akan tsoron Allah subhanahu wataala a wurin ka in kai haka to kai shirkul khawf kada ko shirkul mahabba ko shirkul khawf wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na wa iyaya farhabu ni kada za ku firgita da ni to amma yanzu zukatan da yake sun canza istahwaza alaihim shaytan saboda tsoron wannan Allah shine yake rinjaye sama da tsoron Allah dan ka tsoratar da mutum Allah da ranar lahira da abin da sai dariya ce kai dai da Allah ka je masallaci in wa'azi za ka yi ka gan shi fa da saban Allah kake gaya masa sai dariya ce ka tan masallaci a baka lafiya ko cikin izgili ya ce Allahu akbar wai yana maka izgili bawo tsoron Allah amma da za ka ga za a kawo masa rahoto cewa EFCC suna nan suna rubu suna hada fayil to hankalinsa in ya kai dubu sai ya tashi ba zai yi bacci ba a ranar ba zai kula fada zai kai da kowa ma hankalinsa ya buga ma wannan waya ina zai sa kanshi EFCC za su kama shi magu-magu zai kama shi magu-magu amma ka tsoron da shi Allah bai ji tsoronsa ba to kaga wannan tsoron Allah ba shi ne ba bai kadaita Allah da tsoro ba ba ma tsoron Allah a cikin zuciyarsa shi war raja da fata zama da fatanka sa tsammaninka a gurin Allah yake har kullum ba ka fitar da tsammani daga samun rahmar Allah a duk irin yanayin da kake ciki duk yadda ya kai ga kunci za ka rika sa tsammanin Allah zai baka mafita ba ka rika ganin kawai shi kenan kai ka halaka da wato ce I am finished na shirin na gama ka sa rai Annabi Musa alaihi salam ka duba fa daga hannun bayan bai sa sai cikin teku daga cikin teku sai gidan Fir'auna amma bai fita ba to me zai saka abin da ka duba Annabi Yunus alaihi salam daga jirgi sai cikin teku cikin dare duhun dare cikin teku cikin cikin jiri cikin cikin kifi bai fito ba ya fito tuna Annabi Ibrahim alaihi salam naka jefa shi cikin wuta ba an gangami an hada ta kowa ya ka gudun masa na kirare an hada ta aka jefa shi bai fito ba ya fito ka duba Annabi sallallahu alaihi wasallam duk a lokacin da ya fara da'awar sa duk fadin garin Makka ya sakin sa juma'a Quraisha da gaba daya aka ce ma a kashe shi suka fito suka shiga kugu ga su ga dab ga Sayyidina Abubakar yana kafafun su suna wucewa ta gaba hankalin Sayyidina Abubakar ya tashi ya Rasulullahi da ɗayan su ba zai dan tsuguna zai hango mu ba hasan Allah ce bai kake zato mutum biyu Allah da ukun su la tahzan inna Allah ma'ana karshe sai gashi shi ne yake ba su alfarma an ya ci maka da yake shi wannan da aka fafuka gashi ya ci maka da yake ina ce ai musu alfarma duk wanda ya shiga gida Abu Sufyan a kyale shi wanda ya shiga gidan sai kulli a kyale shi wanda sai ga su Bilal baka fata ya hauka ba yana kiran sallah baka fata a lokacin yadda Laraba suke ji da Ka'aba a ce wani baka fata ya hausa manta yana kiran sallah za ka kyale shi to saboda ka duk halin da kake ciki ka sa Allah a zuciyarka cewa Ubangiji subhanahu wataala zai iya kawo maka mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib to malai ce wal mu'amala wat tawakkul da dogaro ga Allah wal mu'amalati kyawar mu'amala da Ubangiji subhanahu wataala na ga kuma lokaci yayi gashi kuma abubuwa suna buƙatar bayani yace bi haythu yakunu huwa wahdahu al mustawli ala humum al 'awdi wa 'azamati wa iradati zama Allah shine gaba daya ya mamaye tunaninka Allah subhanahu wataala shi ya mamaye dukkan wani abin da kake ji na niyya da kuduri ya mamaye dukkan wata iradarka na nufinka ci to in ka samu kanka da irin waɗannan sifofi to yace huwa jannatud dunya wanda ita ce aljannar duniya wan na'imul ladzi la yashbihu na'im wanda ita ce ni'imar da babu ni'imar da takaita wa huwa qurratu aynil muhibbina wanda shine abin da yake farantawa masu san Allah rai wa ihyatul arifin kuma shine rayuwar masana Allah Allah subhanahu wataala ka kara mana san ga zuciya wannan subhanahu wataala ka bamu dacewa abinda muke na daidai Allah ka bamu lada na kuskure ubangiji ka yabe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh